لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يمغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كسابا a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A cikin wannan littafi mai tarin muhimmanci mai suna Rijalun wa Nisa'un haula ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Idan ba manta ba, a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da babban sahabin nan mai daraja Abdullahi bin Amr bin Haram, bimana wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana da shi kai tsaye bayan mutuwansa. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya bada labarin wannan. Kuma har ila yau, bayan an bizne shi da shekaru da aka tono shi, gawarsa tana nan ba tare da ta lalace ba kamar ranan da aka bizne shi. Abinda babu a jikinsa shine wani bangare na kunnensa wanda aka yanke a fagen daga. Wannan ya gwada Allah tabaraka wa ta'ala ya baki manya-manyan karamomi, domin ba karamar karama ba ce a ce mutum a bitsine shi wata da watanni ko shekara da shekaru bayan an tono shi ko wani dalili ya sa kabarinsa ya bude a ganke tsaf kamar yadda aka bizne shi. Wannan karama ce. Don abinda muka sani, annabawa su ne wanda Allah ya muku wannan gata, kamar yadda manzon Allah ya yi bayani. To ga wani bayani nan: wadufina shuhada'u fi masari'ihim. Darasinmu na 69, an bizne waɗanda suka yi shahada. To 70 ne ko? Na'am, 79. Na'am, wadufina shuhada'u fi masari'ihim. An bizne waɗanda suka yi mutuwan shahada, aka kashe su a fagen daga, wato a inda aka giggirbe su. Walamma kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lidafni shuhada. Amma yayin da annabi ya fito zai bizne waɗanda suka yi shahada, kala, sai annabi ya ce, ya bada umurni, ya ce, zammiluhum bi jarahihim, ku lullube su da raunukansu. Fa ana shahidun alaihim, lalle ni zan musu shaida a dalilin waɗannan raunuka ranar tashin alkiyama. Saboda ta nan zai gane su, duk wanda aka yi masa rauni a fagen daga ya mutu da wannan, ko aka kashe shi da wannan ya yi shahada, ranar tashin alkiyama zai tashi da waɗannan raunuka suna kyalkyali, suna haske. To ta nan za a gane cewa wannan lalle shahidi ne. Allah ya sa mu cika da imani. Wannan bayani yana nan wato cikin at-tabaqat, kamar lamba ta uku, isnaduhu sahih, akhrajahu ibn sa'd wa akhraja ibn sa'd aidan. Ibn sa'd ya fitar da wani bayani a mujalladi na uku, shafi na 563, an Jabir radiyallahu anhu, hadisi daga Jabir dan Abdullah, Allah shi kare yadda da shi. Kala, yace surika bina ila katlana, an yi kuwa gare mu dangane da gawarwakinmu waɗanda kake su a fagen daga yau ma'ud ranar yakin Uhud. Hina ajra mu'awiyatul aina, a lokacin da Mu'awiya bin Abi Sufyan ya sa aka yi hanyar ruwa wanda zai bada mutanen Madina tun daga jikin dutse sai ya biyo ta makabarta, ya shafi waɗansu kabarurukan waɗansu daga cikin waɗanda kake su a ranar yakin Uhud. Saboda haka da aka zauna aka yi tufaki sai aka ceto ne su, saboda maslahan mutanen Madina. Shi yasa ya halatta idan za a gina masallaci ko za a gina islamiyya ko kuma za a yi hanya, hanya ta biyo ta wajen an samu kabarurruka to tonewa ake yi, ba wai za a kimfida hanyar ko a gina masallaci ko kuma a ce za a gina asibiti akan gawawwakin mutane ba ko akan kabarurruka ba. Haka za a tone su, wanda aka same ki ba tare da jikinsa ya lalace ba sai a je a canza shi a kai shi wani kabari, wannan musulunci bai hana ba. Wanda kuma aka samu kashinsa shikenan, sai dai mafiya yawa akan tono mutane ne bayan watanni masu yawa ko kuma bayan shekaru masu yawa, domin saboda kada a bude annoba. Waɗanda ba su daɗe da bitsine su ba, to su ba a bude su, saboda annoban da za a iya bude ta za ta iya shafan mutane a ko'ina. Amma waɗanda suka yi shekara da shekaru, ko da kashi ne guda ɗaya ka samu na mutum, to sai a cire, tunda sauran ya zamo turɓaya. Ranar tashin alkiyama Allah ki ya san yadda zai tayar da shi. Daman lokacin da Allah ya halitta shi bai yi shawari da kowa ba, ya halitta shi ko ba ka bane, to ranar tashin alkiyama ma ya sake tayar da shi, shi ya san yadda zai yi, kamar yadda kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ile. Abinda Allah ya ambata kenan. Saboda haka idan an samu maslaha wanda take tana da muhimmanci kwarai da gaske, to ana iya tone kabari a canza. Amma idan zaka gina ɗakin amaryanka ko a gidanku zaka gina kitchen wa matanka, sai ya kasance akwai kabari a wajen, ka tone ka kai ku wani wuri, to in ka je lahira zaka yi bayani. Ma kwarai da gaske, in an shako ka sai ka ce ya Allah ɗakin amarya ne, ka gani ko za a kyale ka. Ko idan an kamo ka ka ce ya Allah falo ne zan gina ko ɗakin baki ne, in Allah ya barka shikenan. Idan kuma bai barka ba ka sha wahala a hannun mala'iku, saboda ɗan adam yana da daraja, ko da yana mace balle yana raye, babu wani bambanci. Shi yasa aka ce a girmama ɗan adam, wato hanyan wa majita a lokacin da yake da rai ko kuma bayan mutuwarsa. To mahallu shahid namu yana zuwa nan gaba, amma dai saboda maslaha za a jawo ruwa wa mutanen Madina aka rasa yadda za a yi, saboda ruwan yana da wahala. To ban sani ba ma, ban sani ba ko ɗan kwarin nan da yake kafin aje Uhud, kafin aje dutsen Uhud, wannan Jabal Rumman, mafiya yawa wanda suka shiga ƙananan mota za su iya gani. Ina ganin kamar akwai wata gada haka kafin a ƙarasa. To wala Allah wannan gadan tana da asali, wato wannan ramin ruwan ba mamaki yana da asali tun zamanin Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu, ba mamaki. Wallahu a'lam. Na ay ainul ma bi ma'ana idon ruwa, wa akhrajnahum shine aka yi mana yakuwa, aka ce to duk wanda ya san yana da kabarin dan uwansa a waje kaza, to yaje ya tone da kansa ya canza. Abinda aka yi sanarwa kenan. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka ce idan an yi bitso kana iya sanya alama don ka gane kabarin dan uwanka, ko ba daɗe ko ba jima. Matukan babu alfahari a cikin musulunci ya halatta, amma idan akwai alfahari a ciki musulunci bai halatta ba. Idan akwai siminti da fenti da ma sanya tutan Najeriya, yabi mutum ya je lahira zai ji jiki kenan. Allah ya kyauta. Ai duk matsayin da mutum ya kai zai ce idan an zo za a yi masa sutura, za a sanya shi a kabari, kana haɗa shi da tutan Najeriya. Zai idan an haɗa shi da tutan Najeriya ya je lahira, wannan tutan ma fallasa shi za ta yi. Don gara ya ɓata ribibi idan laifinsa bai yi yawa sosai ba. Allah ya kyauta. Na yatefa akrajnahu mu ko muka je muka fitar da gawar wakin mu ai a shuhada wadanda aka kashe su a fagen daga amma fa ba'da 40 sana bayan shekaru 40 da watanni 6 yasa a cikin bayani na can baya za ku ji na ce bayan watanni da kuma bayan shekaru ya halatta to ne kabari saboda wata maslaha da farko wannan babban sahabi an bi dine shi da wani dan sa hankalinsa bai kwanta ba yaje tone ya raba wannan mutumi da mahaifinsa ko ba ka bane bayan watanni nawa mun karanta a baya to yanzu kuma ga umunni daga sama saboda wata maslaha ta mutanen Madina aka ce yaje a tone kawai sai suka je suka tattone su bayan kekara 40 da watanni yace amma abin mamaki layyina tan ajsaduhum jikinsu yana da laushi kaman yanzu aka bizne su haka muka je muka cire su ta tasanna atrafuhum wala abin mamaki wato yatsun su kaman za su yi motsi shine ta tasanna yatsun hannayen su kaman za su yi motsi wa hadha ya'ni anna al-ard lam ta'kul ajsamahu wannan shine tabbatar mana da cewa kasa bata ci gangan jikin su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin kare su da kasa ta ci ainihin gangan jikin su radiyallahu anhum ajma'in to akwai karin bayani a sahabi na gaba wanda yake abokin wannan sahabi ne sahabi na ashirin shine Amr bin al-Jamu la tamna'uhu annabi yace kada ku hana ki la'allallaha azza wa jalla ba mamaki Allah mai girma da buwaya yarzuquhu shahada zai azurta ki da yin shahada saboda shi gurgu ne yana dingishi lokacin da aka zo yakin Badar aka ce ba zai je ba saboda gurgu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya musu sassauci laysa 'alal 'ama harajun wala 'alal 'araji harajun wala 'alal maridi harajun wannan babu lafiya kansu saboda aka su je yaki ba dole bane to amma da aka zo yakin Uhud sai yace ba zai hakura ba zakamin sa ya taki ana ki yana ce sai ya je kaji bayin Allah kaji da tawa kwatan kwacin masu ritaya na gaskiya amma yanzu zai ga mutum ya irita amma ya fi kason duniya karan bindiga kawai zai ka nemi inda yake ya yi gaba karan bindiga kawai haba kai da kai ritaya ga yawan shekaru ka karbi garatuti ka ci fansho shekara da shekaru ga ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunne ai ya kamata mutuwa ta zo za a yi faɗa da ita kai ne ma a gaba Naam hadisi sharif za mu samu karin bayani dangane da wannan hadisi nan gaba man huwa wane ne babban sahabin nan Amr bin al-Jamu radiyallahu an huwa Amr bin al-Jamu bin Zaid shine Amr dan Jamu dan Zaid mutumin Madina ne kabilan su daya ko ainihin haulan su daya da wannan sahabin da muka karanta tarihinsa al-Khazraji daga kabilan Banu Khazraj ala Ansari sannan mutumin Madina sune wallazina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim shahida Uhudan ya halati yakin Uhud wa lahu min al-walad sannan kuma yana da ya kaman Mu'adh da Mu'awwidh da Kallat shahidu Badaran dukan su sun halarci yakin Badar amma shi bai halarci yakin Badar ba yakin da ya halarta yakin Uhud wa qutila Amr bin al-Jamu an kashe Amr bin al-Jamu huwa wa ibnuhu Kallat yawma Uhud da shi da ɗansa Kallat a ranar yakin Uhud kun ga Kallat shine wanda yake da hausan zamu fassara menene Kallat Khalid. Menene Khalid? Madawwami. Khalad fa me yawan dawwama. Waye zai dawwama duniya? Walau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana rasulullah fiha mukallada. Na'am. A yakin Uhud an kashe shi da shi da ɗansa Khalad radiyallahu anhuma. To amma kafin mu je wannan labari, kaifa aslama yayin musulunta, an samu ruwaya an Ikrama daga Ikrama qala qala Imam Abu ibn Umayr al-Madina Mus'ab dan Umayr ya zo binnin Madina, shine wakilin manzon Allah na farko a binnin Madina, ambasadan manzon Allah na farko a binnin Madina. Mus'ab bin Umayr yu'allimu an-nasa, annabi ya turo shi ne domin ya karantar da mutane kafin manzon Allah ya hijira da sauran sahabbai zuwa binnin Madina. Fa ba'asa ilayhi Amr ibn al-Jamu, shine Amr ibn al-Jamu yana daya daga cikin manyan mutane, sai ya aika mawakilin manzon Allah wa ambasadan manzon Allah ya ce, ma hadha alladhi ji'tumuna, ya ce wani abu ne kuka zo mana da shi, wani addini ne? Qalu, sai suka ce, in kaita jinaka, bi ma'ana idan kana so za mu zo mu same ka har gida mu yi maka bayani, fa asma'na kal qur'ana, mu ji yadda kai karatun alqur'ani. Shi yasa waɗanda ake musu dawa ake zuwa wurarensu ƙwarai da gaske. Kamar a irin wannan lokaci ma idan mutum ya je zai taya su girbi ko kuma yankan gero ko roron gyaɗa, idan ya ɗauki wani abu ya biya ka, ka ce a'a, ni na maka fi sabilillahi ne, saboda mu addininmu ya karantar da mu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani, saboda addininmu ya karantar da mu taimakekeniya. Ya sa an aka je wajen masu da'awa ba ɗora musu nauyi za a yi ba, ya je ya noma dawansa da ƙyar ya samu ainihin waɗansu damma, saboda ruwa ya lalata masa. Sannan kuma kun je da'awa ana lafiyayyen abinci, lafiyayyiyar miya, kuna naɗan abinci kuna musu da'awa, ina ai kuna naɗan mutuncinku ne ƙwarai da gaske. Ku je da abubuwanku, ku je da abin masarufe, kuna ba su kyauta, kuna gwada musu kyawawan ɗabi'u na musulunci. Shi yasa kun ga da ya aika musu yana musu tambaya, sai suka ce, idan akwai bukata za mu zo mu same ka, in kana so za mu zo mu same ka mu yi maka bayani har gida, abin da ya kamata kenan. Ba mamaki mutum ya je za su iya baki wajen kwanciya, don inda zai kwanta to sai karba. Ba mamaki su ce ma za su baka abincin, to sai ka yi taka zanzan za ka iya karba, amma kar ka gwada musu bukatan haka. Kuma idan ka taki tafiya kai musu alheri fiye da abin da suka baka, to haka ne zai sa su karbi addinin Allah. Haka yake dawa. Fala, sai ya ce na'am, ya ce babu laifi. Don haka sai suka kama hanya suka je suka same shi ƙarƙashin jagorancin Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhum. Wa qara'a sadran min surati Yusuf, shi ne suka karantar da shi farkon suratu Yusuf. Kun san da yake sura ce wanda take ba da labari ga abin da ya faru, wato yana ɗaya daga cikin hikima na ainihin musulunci da kuma na Qur'ani. Shi ne ba yadda za a iya kawo maka hukunce-hukunce a jere gaba ɗaya. Aran ma idan aka yi lissafin ayoyin da suka ambaci hukunce-hukunce a cikin Alkur'ani, aka kwatanta da ayoyin da suka yi wa'azi ko suka ba da labari ko suka ba da kissa ko suka yi maganar takin alkiyama, za ka samu ayoyin hukunce-hukunce su ne 'yan kaɗan, saboda kada a wahalar da mutane. Shi yasa kowajen hadda hadda ta labari ya fi dadi, hadda ta kissa ya fi dadi a cikin Qur'ani, saboda ka san daga kaza sai kaza, daga kaza sai kaza. Amma wata aya ta hukuncin ma'amur ɗaya za ta zo, to in baka yi a hankali ba sai ta murɗa maka tunaninka sai ka yi ta fama. An ce idan aya ta baka wahala alal aqal ka maimaita kamar sau 150, to wani 150 ma zai 200 ma zai ba za ta zauna ba. Zama haka za ka yi ta yi, idan ka yi dace ta zauna to zai wahala kuma ta tafi. Allah ya sa mu dace. To don haka ya karantar da ki Mus'ab bin Umair radiyallahu an, ya karantar da wannan bawan Allah amru bin al-jamu farko farkon ayoyin da suke cikin suratu Yusuf. Fa qala amru, da aka karanta masa yaji ayoyi sun shige ki, sai yace inna lana mu'amara fi qaumina, yace mu din nan muna da shawarwari za mu tattauna da mutanen mu, akwai dabara. Asalin kalmar mu'amara kalma ce ta luga wanda take gwada kaman akwai makirci a karkashin shirin, amma saboda amfani da wannan kalma da yayi yana gwada cewa tana iya daukan wancan ma'ana ba tare da dun ba zai nufin akwai makirci a cikin shawarwarin da zai nema ba, cewa shi zai musulunta ko ya kamata su musulunta wani ya zo ya hana shi, ba makirci yake nufi ba. Na al-mu'amara al-mushawara yana nufin zai yi shawari da mutanensa. Wa kana sayyida bani Salama, shi din nan jagora ne na wannan kabila bani Salama. Za mu samu karin bayani nan gaba inda annabi ya baki jagoranci saboda wani halinsa na kirki ƙwarai da gaske. Ga wanda ya cancanci shugabancin amma saboda akwai abin da bai da shi, sai annabi ya ɗauko wanda ya ɗora a kansa. Fa karaju, saboda haka suka fita. Bayan sun fita daga gidansa, wa dakala ala manatin, shi kuma yake ga wajen gunkin mana, ai mana sanamun kana yuqbadu qabla al-islam, wani gunki ne wanda ake bauta masa kafin zuwan musulunci. To da yake ga wajen gunkin, fa qala, ya yi tunani sai yace, ya mana, ya kai gunki mai girma mana, ta'lamu wallah, yace wallahi ka sani, ma yuridu al-qawmu ghayrak, mutane fa ba sa son waninka, kabilanmu wannan gunki kai muke girmamawa, ba ma son waninka, kai kadai muke so. Fa hal indaka min nakir, shin a wajenka akwai wani abu wanda yake, akwai wani mai musu, akwai wani abu, wato yana son gunki yayi magana kenan. Fa qala, mai ruwaya yace fa qalladahu sayfa wa karaja, sai ya ɗauki takwabinsa sai ya rataya ma wannan gunkin sai ya fita, yana son gunkin yayi wani abu. Ya kamata duk wanda ya yi yunkuri zai bar wannan gunki, wannan gunkin ya bi shi duk inda yake je girbe shi. Kaga idan ya yi haka za a bar bautansa? Ba za a bar bautansa ba. Wannan ya gwada yana da rai kenan, yana motsi, yana amfanarwa, kuma yana kare cuta ga barin karan kansa. To ya rata ya masa takobi. Fa qama ahluhu fa akhadhu sayfa, bayan ya fita ashe iyalansa suna bibiyansa. Ko da yake abinda tarihi ya gwada shine asali shi wannan bawan Allah shine mai gida, jagora ne, mutanen gidansa sun riga shi karban addinin Allah, shi yasa suka yi ta shirya abu. Za ku je inda suka ɗauki gunkin ma suka jefa shi a rijiya, ƙwarai da gaske. Saboda haka sai suka ɗauke takwabin, falamma raja'a, lokacin da ya dawo, qala aina saifu ya manas, yace ya manas, yace ina wannan takwabin, ina takwabin. Saboda haka wani yazo ya sace masa kenan, don idan da gunkin nan yana da tasiri babu yadda za a yi ya bari ya ɗauke wannan takwabin daga kafalansa. To nan ya gane cewa lallai ba ya da amfani, shi yasa ya ce wai ha, yace amma inda an dauke wannan takwabi wanda na rataya a jikinka Allah wadaranka kun ga ya fara gane gaskiya kenan duk wasu dauke ne domin su gwada masa ba zai iya tafuka komai ba yana wahalar da kansa ne kawai yana bauta ma abinda ba zai amfanar da shi ba ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a yace innal anza yace akuya da kake gani akuya da kake gani walansu kuma suna fassara su ce barewa saboda sun yi kama la tamna'u ustaha duk yadda aka yi wato tana hana bayanta baya shine usto shine inda ake abin nan inda ake kashi ko inda ake bahaya kwarai da gaske za ku ga kalman ba cika amfani da ita ba saboda kowane mutum baya son a ga shakiransa shi yasa Qur'ani ya ce sau'a ya kira shi sau'a da larabci suna kiran sa ustu bimana halawa take duk wanda ya zo ta bayanta za ga tana juyawa ba za ta bar shi ya taba ba don haka wajen da yake da hatsari ko yake da muhimmanci mutum ba zai bari ya taba masa ba yanzu wanda yake gwada maka ya tsaya za ka yi ai ko ka kauce ko kuma ka kawar da yatsan ko ba haka ba ne zai idan ba ya hankali ba zai tsole maka ido in ya tsiyaye maka ruwan ido kuwa to ba ruwan da za a dura maka ya duru ya zauna a cikin idonka har ya yi amfani ba zai yi ba sai dai ajiye a cire maka idon akuya ko na tunkiya shirin ma ba za ka gani da shi ba sai dai a sa maka kawai domin ado kwarai da gaske don haka wannan kamar karin magana ce dabba takan kare inda za a cutar da ita dabba ma kenan take kare inda za a cutar da ita balle kai gunki na rataya maka takwabi na amma a zo a cire wannan takwabi ba kai ya taba ka komai ba tamnahu saha tahfazu awrataha tana rufe al'auranta kenan ke wallahi ma ara fi abi jarin galan min khairi yace lalle ni ina ganin wato abi jar ni ina ganin gobe babu alheri tare da su nan ma ya kawo ta magana ce jar wannan igiyar metonorijiya wata irin igiya ce igiyar da ake zura masa ya shiga kuma kan bar igiyar haka kusa metonorijiya in ya fara nisa akwai igiyar da zai shiga in wani ya tono wani abu ya koro shi daga cikin rijiyar kafin ka ankara ya fito wannan igiyar yake kamawa amma za ga waɗansu masu tono rijiya daman yana nan da shi da abokinsa shine kullum mai shiga rijiya abokinsa yana waje in ya zura masa igiyar ya shiga sai ya fitar da igiyar ya ajiye a gefe ko kuma sai a ɗaura abinda ake jawo ƙasa da shi wasu kuma suna dabara igiyar da ya shiga igiyar ake jawo ƙasa da ita to idan an gama sai ya kunce wannan abin da ake jawo ƙasan sai ya zura masa igiyar normally ba riƙewa ake yi ba don za ka samu da mai tonon rijiya da wanda yake taimaka masa wajen jawo ƙasa ba zai iya jawo ƙato ba saboda haka gwafa ake sawa mai ƙarfi ko kuma a samu itace mai ƙarfi wanda zai giddaya sai a ɗaura idan aka ɗaura to shi zai kamo ya zo ya hayo sama abinsa to su larabawa da yake rijiyoyinsu na da zurfi kwarai da gaske to idan aka ɗaura wannan itacen a bakin rijiya aka ɗaura igiyar mutum ya shiga to haka ake barinta domin garin tono zai iya tono alaƙaƙai kuma wani in yayi magana na waje ba zai ji ba ko kafin ya ji an kassara ki saboda haka yana tono abin da ya dame ki maza zai kama yiwo waje kaga ba sai ya jira an zura masa igiya ba wannan igiyar ita ake kiranta jar to su a karin maganansu suna cewa babu alheri dangane da abi jarin gadan baban jar wato wanda ya kasance yana tare da wannan igiyan ko kuma aikin sa tono rijiya a gobe babu alheri. Abinda yake nufi wannan da ake ganin yana da muhimmanci kuma yana taimako, don mai tono rijiya yana taimakon mutane ne. Idan aka rasa masu tono rijiya, mutane kai na za su samu ruwa, sai dai su je tafki ko su je koguna su debo ruwayen. Saboda haka yana kwatantawa da cewa wannan gunki gashi yana da muhimmanci amma bai da amfani. Kuma kala lahum, sannan sai ya ce ma mutanen gidan, ya ce inni za'ibun ila mali. To a nan dai duk da haka dai bai karbi musuluncin gaba ɗaya ba, sai ya ce zan tafi wajen dukiya ta, fastausu bi manafin khaira. Ya ce to ina muku wasiyya, ku kula da shi. Tunda an zo an fara sace wani abu a jikinsa kana zuwa sace shi, ku kula da shi. Fa zahaba, ya kama hanya ya tafi. Yana tafiya, dama Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya basu kofa. Fa akazuhu fa kasaruhu, suka ɗauko mana suka kakkarya shi, ko magana bai yi ba, ko motsi bai yi ba. Wa rabatuhu ma kalbin mayyit, suka haɗa tarkacensa da wani mushen kare. Wa alquhu fi bi'rin, suka jefa shi, ko wa alquhu fi bi'rin, suka jefa shi a cikin wata rijiya. Kana auladuhu ka sabaquhu ila al-islam, gashi anan ma ya fada dama su riga shi karban musulunci, su sun ga wannan gunki tuntunin ya dame su, amma dai su fito masa kai tsaye ba zai yiwu ba. Kuma kun san lokacin da manzo Allah ya tafi birnin Madina, gidajen mutanen Madina abinda ya wayi gari kenan, zaka samu musulmi zaka samu wanda ba musulmi ba, ba wani wanda yake zangwaban wani. Saboda kafin annabi ya zo ma an samu haka, su sun ba da dama wa mutanensu su karbi addinin Allah. Da shi yasa ake samun musulmi da wanda ba musulmi ba a gida ɗaya. To sun riga shi karban addinin Allah, amma ga shi sun ɗauki gunki sun karya, sun haɗa shi da mushin ainihin kare, sun jefa a rijiya. Ko kuwa rijiya kenan. Falan ma ja'a, lokacin da ya dawo ƙala kaifa antum, da ya zo sai ya ce yaya kuke? Ƙalu bi khairin ya sayyidana, suka ce muna nan lafiya ƙalau. Ya yi tahara Allahu buyutana minar rijis, suka ce ai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake gidajenmu daga ƙazanta. Alhamdulillahi, komi ya tafi, komi normal, in ji Bature ko? Kala, to amma da ya lura sai ya ga wannan ya kalli wannan, wannan ya kalli wannan, ya ce wallahi inni arakum kada fatun khilafati fi manat, ya ce amma ni na ga alama kaman kun saba a bayana dangane da umarnin da na baku a kan mana. Mu da Hausa idan za mu fada sai mu ce kai na ga alama fa kaman kun yi tsiyama mana, mai yiwuwa gunkin mana din nan fa kaman kun masa tsiyafa. Ayin kana mai gida kar ka zamo gaula, kwarai da gaske ka fita gidanka ka je ka ɗauki lokaci ko kwanaki ka dawo ba za ka iya gane komai ba. A yana da kyau ka ringa lura, ko da yake mai mata ale ba zai gane komai ba. Yawwa, amma kaga mai mata biyu ko mai mata uku da gayya, waɗannan su ne masu basira. Na'am, qalu huwa zaka, suka ce a gashi can da manzo ba su damu da shi ba. Fanzur ilayhi fi zalikal bayt, suka ce gashi can ka je ka leka wancan tsohuwar rijiyar da za ka sha ciki. Fa ashrafa fara'ahu, sai ya leka ko sai ya ganshi. Fa ba'atha ila qaumihi fajau, yace sauran mutanen su kamo hanya su zo, yace su zo su yi kallo. Kun ga nan bai dauki mataki a kansu ba, saboda akwai abin da yake idan ba na ɓarna ne na inna laha ba, bai kamata ka kama jibgan yara kana dukan su ba, ko ka kama zage-zage da ainihin ɓaɓato ba, a ba haka ke yi ba. Sai ce mutanen su zo. Faƙala alastum alama ana alai, ya ce wa mutanensa shin ba ku kan abinda nake kai ne? Qalu bala anta sayyiduna, suka ce muna kai domin kai shugaban mu ne. Qala fa ushidukum, yace to ina shaidar da ku Allah anni kad amantu bima unzila ala Muhammad, yace tunda wannan ya kafa kare kansa ni fa wallahi na yi imani da annabi Muhammad. To idan da gaske shi shugaban su ne yadda yi imani, su ma su yi imani gaba daya, dama haka yake yi. Saboda ya yi tunani ya ga wannan abu bai da amfani, da yana da amfani da zai kare kansa, abinda bai kare kansa ba ina zai kare wani? Kun gani babu.
An ibn al-Munkadir, sai ruwaya daga ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, wata rana annabi a birnin Madina yace, ya bani Salama, yace ya ku banu Salama, yace man sayyidukum, wane ne shugaban ku, wane ne jagoran ku? Qalu al-Jadd bin Qais, suka ce al-Jadd bin Qais, wa inna lanubakkiluhu, suka ce amma fa mu din nan wato muna kushe shi saboda ruwansa, muna kushe shi saboda ruwansa, haka yake fasarawa. Shugabanmu ne amma kuma marowaci ne. Kala, sai annabi ya ce ayya wa ayyu da'in adwa min al-bukni, yace akwai cutar da tafi ruwa muni kuwa? Akwai cutar da tafi ruwa muni? Yace bal sayyidukum, jagoranku shine al-ja'd al-abyad, dattijon nan fari Amr bin al-Jamaw, saboda kyautansa. Kun ga automatically annabi ya canza muku jagora. Saboda haka ya kamata shugabanni ku gane rowan nan da kuke yi bai da kyau, ba yadda za a yi. Sarauta kake, aikin gwamnati ne, jagoranci ne na al'umma, a ce kana musu rowa, a ce kai marowaci ne, baka cancanta ba. Ya kamata a warware rawanin kwarai da gaske, saboda marowaci ba ya sarauta, marowaci ba a baki shugabanci na siyasa, marowaci ba a baki shugabanci na gwamnati, ba yadda za a dauki marowaci a baki shugabancin kasuwa ko na anguwa ko na gari ko na ina ne. Saboda shugabanci ba ya tafiya da ruwa. Amma in ka duba za ga yadda mutane suke make, yadda suke shan wahala. Kuma idan gwamnati ta taki za ta ce sarakuna gashi an ware muku kaza, malamai kuma an ware muku kaza, musamman ma waɗanda suke hawan mimbari suke yin diriban da mu. Za a kira su Malam Kabiru, a kira su mitin, a ɗan tattauna da su, a ce gashi an ware muku abu kaza. Sana shugabanni ma na ƙungiyoyi, me yasa ake ta rigima? Lokacin da gwamnati ta ce za ta ba da bashi wa 'yan kasuwa, ai kowa ya fito takarar shugabancin kasuwa, ba haka ba ne? Saboda in ka je ka bincika, ko a baya ba su sukan da aka bayar, shugabannin su suka fi handama. Kuma koyaushe aka bayar, shugabannin su ne masu handama. Ko a al'amuran siyasa idan aka ba da kuɗi, shugabannin su ne masu handama. To in ka handame kuma ka karba daga nan, to kuma sai ka je ka bayar can. Dama abin da ake so kenan. Mun sha yin bayani irin kyaututtukan da ake bayarwa lokacin sallah da lokacin azumi da lokacin kaza. Kana jagora, a aiko maka shinkafa tirela guda. Da aka aiko maka shinkafa tirela guda, matanka ɗaya, ƴaƴanka huɗu, ana nufin duk shinkafa tirela guda din nan ka cinye ne kai kalai? Da kai nake mai mata ɗaya ɗan boko? Me yasa aka baka tirela guda? Babu dangin iya ne, babu na baba ne, babu abokanka ne, babu yaranka ne, babu mutanenka ne? Abinda ake nufi kenan, ka raba musu. Saboda haka cikin tirela guda akwai buhu nawa ne, ɗari nawa ne? Ɗari shida. Tunda matanka da ya hudu, sai karnukan da suka kewaye ku baki ma ba sa zuwa. Balle a ce an yi abinci mai yawa a gidajenku,
aya cikin wannan buhu 600 bai wuce ya dauki buhu biyu ko buhu uku ba, saboda su irin wannan shinkafin ma ba sa ci, akwai tsakuwa a ciki. Su wannan aka ɗebo daga buhu ko wankewa ba a yi, kawai ake zubawa cikin tukunya. Kuma in ka ci kaɗan tun safe idan ka ci har yamma, sai dai kai ta kora ruwa kai, saboda haka sauran kamata ya araba wa mutane. Amma shugabanni suna rowa, to ba za su ji daɗin shugabancinsu ba, kuma ba haka ake shugabanci ba. Allah ya kyauta. Na'am. To wannan ya shafe mu duka. Ya shafe mu duka. Ai, ko kana liman ne ma, ba yadda za a yi dullun a rinka tara maka, sannan kuma na ibanka ba za ka ba su ba. Kai bari in dawo ta gida. Ai, kuskure ne. Tunda ba mamaki yanzu za a je a kira mu tattaunawa menene kyawarwari. Ko kaso ne idan aka zo. Ko kaso ne, kason da za a ba da dokta daban ne. Da wanda za a ba da malamin primary school ko ɗaya ne. To kaga ya kamata mu ma sai mu rinka yin tunani, tunda muna karban kaso mai kauri. Sai mu rinka yin tunani, in ka karɓo kaso mai kauri, sai ka zo da na'ibai da ladanai har da yansu kwata. Sun sai ka sa su a ciki, don saboda ko da a lahira an je dogon bincike aka ce kai kason nan na rana kaza, sai ka ce Allah ramma bismillah. Kwarai da gaske, ba haka ake yi. Allah ya taimake mu. Na'am. Yasa aka ce Annabi ya gwada shugabancinsa, shi ya fi cancanta saboda kyautan da yake yi, saboda alherinsa. Wanda ba ya kyauta kuma Annabi ya mayar da shi baya. Kuma yadda Annabi ya mayar da shi baya, sai da ya ta samun matsaloli. Shi wannan da muka ambace shi kwarai da gaske. Allah ya kyauta. La kullan aljanna. Sai ga wata magana, Qutb ya ce lallai in Allah ya yarda zan shiga aljanna. Waye fadi wannan magana? Bari ku gani. Qala al-Waqidi, ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi, ya ce lam yashhad badaran Amr bin al-Jamaw, bai halatti yaƙin Badar ba, saboda wa kana araja, ya kasance gurgu ne. Walamma karaju yawma Uhudin, amma a ranar yaƙin Uhud da za su fita, mana ahu banuhu, sai ƴaƴansu suka hana shi fita. Wa qalu adaraka Allah, suka ce Allah ya maka uzuri, ya za ka fita? Idan kun duba ƙasa a lamba ta uku za ku ga ai qauluhu ta'ala wala 'alal a'raji harajun. To shi kuma da ƴaƴansa suka hana ki fita, tunda akwai wanda yake gaba da ƴaƴansa. Idan su ma ƴaƴan ne ya takura su, akwai wanda yake gaba da ubansu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya safa ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakuhum, shine yaje wajen Annabi yana kai kukansu, yana kai karansu. Fa qala, sai Annabi yace la alaikum alla tamna'uhu, sai yace a kar ku damu, ku gale shi, kar ku hana shi fita, ku gale shi. La'alla Allah yarzuquhu ash-shahada, yace ba mamaki Allah ya azurta ki da shahada. To anan malamai sun yi bayanin cewa ba umurni ya ba su ba, saboda suna da haƙƙi, kuma ga ayan Qur'ani ta masa sassauci, ba dole ba ne. Amma tunda ya matsa ya ce sai ya je, to a barke shi. Don kamar shawari ne Annabi yake bayarwa, yana ce kar ku hana shi, ku bar shi je. Ba mamaki Allah ya ba shi shahada, tunda shi shahadan yake nema. Shi ya zabi abin da ke wajen Allah akan abin da yake duniya. Walal akhiratu, saboda lahira ita tafi alheri, banda mafiya yawan masu ritayen mu na yanzu. A sake dawowa kan wannan kwarai da gaskiya. Ai, da yawa waɗanda suka tsufa suna son Allah ya sake ninka musu yawan shekaru, kuma idan an ninka musu ba daɗi za su ji ba. Yanzu mutumin da yake da shekara 70 ko 80, yadda kai ɗan shekara 30 ko 40 kake jin zaƙin nama, haka shi yake ji? Akwai bambanci, ba ɗaya ba ne. Amma kamar yadda na faɗa, shi ya fi ka tsoron mutuwa.
don kai idan kaga mutuwa za ta dauki mahaifinka in dai zaka yi kokuwa da ita wallahi zaka yi kokuwa da ita kuma zaka gommace mutuwan ta dauke ka ta bar mahaifinka ko mahaifiyanka ko wani kakanka ko wata kakarka ko baka bane to amma wanda yake da shekaru kuma sai ya kokarin fakewa bayan ka shi da ya dana yayi gaba mana a'a kai da baka dana ba yana ganin ka mun baka da wayo gara ka fara gaba to Allah ya sa mu cika da imani na'am wa fi riwayatin a wata ruwaya anna amr ibn al-jamuh amr ibn al-jamuh qala li banihi yace ma ya'ayan sa antum manatumuni al-janna yawma badr yace ku kuka hana ni shiga aljanna ranan yakin badar yace uhud ba zan yadda ba wallahi la in baqitu yace wallahi idan Allah ya mun tsawon kwana la adkhulanna aljanna yace wallahi sai na kiga aljannan nan a filin daga amma ba a ɗakin kwanciya na kowa gida na ba falamma kana yawm uhud yasa a ranan yakin uhud qala umar umar dan khattab radiyallahu anhu yace lam yakul li hammun ghaira yace ni saboda maganan da ya fada ban manta ba yace abinda na sa a gaba shine ina son ga yaya ta kaya da wannan mutumin yaya ta kaya da shi yace fa idza huwa ar-ra'il al-awwal yace ko sai gashin nan cikin gawawwakin mutanen farko wanda aka fara kashe su a fagen daga abinda ya fada ya fadi magana guda daya haka aka sandattawa amma na da ban da na yanzu yanzu akan maganan aure da tijo sai fada maka magana goma gara ka je ka kama kafan baba amma ba baba ba eh malam babangiji ya shiga wannan sarkaki ya kenan ya yi na'am da karfi ya taba shiga eh o ka taba shiga ya ka fallasa kanka gaba daya Allah ya kyauta dattijo in ya faɗi magana guda ɗaya baya canzawa kuma abinda ake so kenan Allah ya sa mu dace waɗannan bayanai da na hudu rijaluhu thiqatun ibnu hikam na biyar rijaluhu thiqatun lakinnahum munqati undur hamik tiyar a'lam an-nubala sannan yana daga cikin addu'an wannan bawan Allah yace Allahumma la taruddani lokacin da yake shiri zai fita yaki ba a gaban matarsa yana cewa Allah karka dawo da ni ya Allah karka dawo da ni kai ko an ka dauki jakanka za ka yi tafiya in ba a ce maka Allah ya kiyaye ba ma surutu za ka yi ta yi ko ba gaba ne sai ka fita sai ka dawo sai ka ce mata ba za ki ce ko a dawo lafiya ba shi addu'ansa yana ce kada Allah ya dawo da shi wato waɗansu mutane fa su sun yi nisa wallahi duk yadda ka yi ka kwaikwaye su ba za ka yi ba a yanzu duk wanda ka ga ya je ya sha gaban mutuwa to za ka samu ko ɗan wiwi ne ko ɗan kurkura ne ko ba haka ba ne ai zai wahala a ce mutum da hankalin sa saboda ainihin masu hankalin kowa ne yana son ransa gaskiya kowa duniya yake so kuma babu bambanci tsakanin malamai da jahilai babu bambanci qalat imratu matar abdullah ibn amr ibn al-jamuh radiyallahu an tace ka anni anzuru ilayhi tace kamar ni ina kallon sa kada akaza firqatahu ya dauki ainihin garkuwan sa aiwa huwa yatahayyau lilkhuruj yawma uhud yana kiryawa zai tafi yaki abin nan ranan yakin uhud zai tafi fagen daga saboda tunda yayansa sun hana ki ya kai kara wajen annabi manzo Allah ya kira su ya ce ku kyale ki saboda haka ya zo yana shiri wa huwa yaqulu allahumma la taruddani yana ce ya Allah karka mayar da ni karka dawo da ni fa qutila huwa wa ibnuhu kalla ikon Allah sai Allah ko ya karbi addu'arsa a fagen daga ka kashe ki da dan sa kalla radiyallahu anhuma wa raqiba amr ibn al-jamu jamala ya haura kuminsa wa saifu biyade takwabi yana hannunsa wa lisanuhu yalhaju biddu'a wa tuhanshanta yana ta addu'a an yamunna Allahu alayhi bi shahada cewa Allah ya masa baiwa da shahada wala yarduhu kha'iba kada Allah ya dawo da ki yana taɓebbe naka ce ko da ke kha'iban shine mutun ya tafi neman abu bai samu ba kamar misalin mutum ya kama hanya ya tafi caji ko ya tafi Nijar zai je karatu masu zuwa karatu ya je karatu ko ya tafi wata kasa zai yi karatu sai ya je kibi ya certificate din da aka tura ki domin ya yi ba sai dawo da laran sai ya ce raja kha'iban ko dan kasuwa ya je kasuwanci maimakon ya samu riba sai ya samu faduwa to sai ya ce raja kha'iban to da Hausa me ya kamata ce ka gani in ka ce hasara akwai hasara daban in ka ce taɓewa akwai taɓewa daban shi yasa sokotawa suke cewa rubushi warai da gaske rubushi haka suke faɗa mun kuma anan bamu da kalmar da muke amfani da ita sai dai abin da ya fi dacewa mu ce taɓewan kawai amma ka san taɓewa fa ba na ɓata ba wai duk wanda ya je fagen daga ba kake shi ya samu shahada ba to ko da an ce nasara an samo ganima to faraja a kha'iba bukata ba ta biya ba ina fata an gani manyan bayin Allah kenan na'am kullamun ila sama kawai wani tsani ya samu wanda ake hawa a yi sama kawai sai ya hau ya yi sama shine za a bamu labari walamma tara aljamani yayin da bangarori guda biyu na masu yaƙi musulmi da mushrikan Makka suka haɗu ata Amr ibn al-Jamur ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bawan Allah dattijo sahabin annabi sai sake zuwa wajen annabi fa kala yace ya rasulallah yace ya manzon Allah ara'aita in qataltu fi sabilillahi hatta uqtala yace ya annabi ka bani labari idan na yi yaƙi na yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah har aka kake ni a amshi bi rijli hadhihi sahiha fil janna kin zan yi tafiya da wannan ƙafa ta mai ɗingishi tunda gurgune zan yi tafiya da wannan ƙafa lafiyayya a cikin gidan aljanna ranar takin alkiyama idan aka tafi lahira wa kanat rijluhu arja saboda kafanta wato tana da targade fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam budan bakin annabi sai ya baki amsa yace na'am abinda annabi yace kenan to amma ya riga ya zaku shi lahira yake so yaje yana son ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala kaga ko abinda Allah ya riga ya kaddara ba wanda yake sai hana وقتل يوم أحد إخوانك كشيشة في لنياكي نا أحد هو وابن أخيه لكي تتنى أقوان سما لكي ما أنهل ركي ومولى له لوني أنت تشمبا وانسا يا رب سكينا فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيا النبي يزوينا ضد داقاوة كن سنبا ينياكي أحد قوليك مسلمي سورة كنترول da farko amma daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su bayan an kakkashe mutane da yawa kafirai suka yi abinda suka yi suka kama hanya suka tafi to sai manzo Allah ya sauko da kan dutsen Uhud wannan dutse mai tsawo din nan in ka je zaka ji mamaki a ce maka dan adam yana hawan wannan dutse wallahi zaka ji mamaki zaka tsorata yasa mutanen da jarumawa ne ba malalata ba ko kaga mutum dan feret za ga mutum yana da kokari amma banda mutanen yanzu Allah ya kyauta saboda haka in ka je ka ga dutsen Uhudin da ake magana wanda manzon Allah ya hauda ki da sahabbai Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su zaka sha mamaki don haka je ka hawo ma ba za ka iya hawa ba tun daga wannan gogon Hira bigari Hira in mafradan yatahannasu inda annabi yake zuwa ya je ya danyi waɗansu ayyukan ibada kafin a turo shi a matsayin annabi ko ya je kadaita a yin haka ji ana hawa amma za ga mafi yawan mutane mu ba sa yi hawa. Idan mutum 100 daga cikin 'yan Najeriya sun kin ƙara sun je, to masu iya kai wacan sama ba sa wuce 5. Kowa sai ga ya zauna a gefe wai ƙulsa. Da yake ciwon 'yan Najeriya ke nan, Allah ya kyauta. To amma kaga su mutanen da suna da ƙarfin hali ƙwarai da gaske. Manzo Allah ya zo yana zazzagawa. Lokacin da ya zo yana zazzagawa, ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi sahiha fil janna. Kina annabi ya faɗi wannan magana. Ya faɗa ma sauran. Ina fata an gane. Tunda ki gawansa ya gani. Da annabi ya ga gawansa, ya ce Allah sarki. Da ke kai ka ce yanzu haka ina ganinka cikin gidan aljanna kana tafiya da kafanka lafiyayya. Kun ga yayi magana ne da wanda suke kewaye da shi. Abinda ya roƙa din Allah ya bashi, kuma Allah ya tabbatar masa. Allah ya sa mu cika da imani. Fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihima wa bimawlahuma faju'ilu fi qabrin wahid. Shine annabi ya yi umarni ya ce a ɗauke su da su bi ma'ana ki da ɗansa da kuma yaron su duka aka sanya su a kabari guda ɗaya. Wannan ruwaya haka ta zo isnaduhu hasan akhrajahu ahmad wa hasanahu al-hafiz fil fatih. Hadisi ne ingantacce. Wa fi riwayatin a wata ruwaya lamma kana yawmu uhudin ranan yakin uhud qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam النبي ده كان سيتي مصاحبين قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يتي قتاش قجي بدن الجنة فأنت فأنت سميني ده كالسي فما أن يتتل انت كما تطور عن الله. فقام وهو أعرج هنا عمرو بن الجموع سيتاكي برقوني أما سيتاكي فرق. فقال yana taki yace wallahi yace ina rantsuwa da Allah la aqhi zanna alaiha fil janna yace wallahi haka zan tsunduma wannan kafan da nake dingishi a cikin gidan aljanna haka zan tsunduma ta ko zan wallahi su mutane suna da zafin nama ai ka rinka kwatantawa da kaman mai zafin nama ne a cikin ku wanda zaka yana garajin yin abu saboda yana da zafin nama kaga su kuma masu taiba sun zauna yadda ka san gwate haka kaman sun yi bacci haka ko kaman menene eh kaman man shanu wale da gaske masu jiki zai ga su kaman man shanu sai an narka su sannan za su miƙe saboda haka za mu iya kwatanta wannan sahabi na annabi yadda yake da kuzari yake da zafin nama akan al'amura kuma ga kin nan gurgu ne amma kuma sai kokari saboda haka faqatala hatta qutila haka yayi yaki har aka kashe shi qala malik imam malik yace kufina huwa wa abdullah ibn amr ibn haram fi kafanin wahid da shi da abokin sa abdullah ibn haram amma su ne kafani guda daya mun ambata a baya wannan yana daga cikin ruwayan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wa dufina radiyallahu anhu fi ardil ma'araka kuma aka bizne su a fagen daga. Idan akwai karancin tufafi za a iya hada mutane guda biyu ana da yasuwa tufafi guda daya. Lokacin da suke da rai shine ya zama haramun su ruhu da mayafi guda daya musulunci ya hana. Yasa ko da yara ƙanana ne a ba su ruhu da mayafi guda ne kuskure ne amma kai da matanka ba haramun ba ne to ka yi tunani ya kai mai hankali idan aka ce yara sun girma mai yiwuwa kana da 'ya'ya maza da mata ne sun girma to shi kenan ka ce waɗannan sahohin juna ne mace da miji ku ba su mayafi guda ɗaya ya kaga ba ka yi tunani ba ko da ma maza ne ko dukansu zallan mata ne yasa talauci ba hauka ba ne hatta wajen kwanciya wa farriqu bainahum fil madaje abinda annabi ya faɗa kenan ku raba su wajen kwanciya shine ko da za a yi shimfiɗa haka na sa iyaka idan ya zama akwai lalura to kowa a baki mayafinsa saboda gudun abinda za su dauka da mummunan dabi'a saboda in ka ba su so biyu suka take a haka to za su saba da mummunan dabi'a in suka saba kowa raba su da wannan dabi'a ba za a iya raba su ba yasa musulunci ya hana wannan ga katifansa wannan ga katifansa wannan ga tabarmansa wannan ga tabarmansa wannan ga kimfidinsa wannan ga kimfidinsa to kaga ko an ka raba musu kimfidi za ka raba musu mayafi ka raba musu filo ma abinda ake yi kenan saboda tarbiyya na'am wa fi ayyami muawiya azamalin muawiya radiyallahu anhu kana sailu kad qarraba qabrahuma a wannan bayani aka ce akwai ruwan da yazo ya kwake kabarin su gaba daya fa hafara anhuma saboda aka sai aka je ko fa hufira anhuma sai aka je aka tone musu wani waje li yugayyara min makanihima domin a canza su daga inda suke fa wujida lam yatagayyara wannan sahabbai guda biyu ba su canza ba yadda aka bisu ne su haka suke Abdullah ibn Haram da Amr ibn al-Jamu yasa ake kyauta zaton duk abokan da suka hadu domin Allah kuma suka rabu saboda Allah sun hadu domin Allah kuma suka rabu saboda Allah to su ma idan suka yi haka hala su ran tashin kiyama haka za su tashi ko da su mutu lokaci guda kaman accident na mota ko menene to a sa kabarin su kusa da kusa in kabari ɗaya ma aka sa su aka sa kyamaki zakarin su yayi kabari guda ɗaya saboda su tashi haka in kuma yan cuwa-cuwa ne a raba su ko in ɗaya ɗan cuwa-cuwa ne a raba su kwarai da gaske don akwai wata abokantakan babu alheri cikinta babu alheri cikinta na'am fa ka'annama mata bil amsi ran da fa aka tone su bayan shekara 40 da wani abu wallahi kaman sun mutu ne jiya aka bizine su abinda ya fada kenan wa kana aduhuma kajuriha dai daga cikin su an masa rauni fa wada'a yadahu ala jurhi wani abin mamaki ya sanya hannunsa bisa raunin kaman ya rike an masa rauni sai ya rike wajen fa dufina kazalis haka aka bizine shi fa umita yaduhu an jurhihi amma da aka zo aka tono shi sai aka ga wato hannunsa a lankwashe aka miƙar da hannun aka miƙar da hannun aka sake sun ma'ursilat faraja'at kama kanat sai hannun ya koma kamar yadda ya rike abin mamaki ba abin da Allah ba ya yi kwarai da gaske waɗannan su sahabbai an gwada musu ayoyi ne domin ya ƙara musu imani kuma ya ƙara musu imani wa kana baina uhudin wa yawma kufira anhuma kadalin da ke tsakanin yakin Uhud da ranar da aka tone wannan rami ko aka tone su aka kwake su daga wajen aka mayar da wajen hanyar ruwa 46 sana bayan shekara 46 ba shi an bata shekara 46 wannan ruwaya sahihun akhrajahu ibn sa'ad bi atwal mimma huna wa qala al-hafiz fi al-fath sahihun hadisi ne da tace wa hakaza ittakaza ash-shahada sullam ila sama' radiyallahu anhu saboda haka haka ya rike shi wannan bawan Allah haka ya samu tsani wanda ya hau dal 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 da wannan gurguntakan sa amma ya hau dal 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 har zuwa gidan aljanna Allah ya kare yadda da ke saboda haka manyan sahabbai Allah ya kare yadda da su abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh